suke so kuma su kama adalci a cikin mulkin su sukan jijiyi talakawan su a irin lokutan da ba a zaton za a gansu su je suna bi suna tambaya menene yake faruwa a mulki me matsalar mulkin don su gano menene damuwar su a cikin mulkin da suke yi din sai annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana daga cikin masu yin irin wannan yakan fita da dare wani lokaci ya rinka tambayan talakawa sai canja kamanni yadda ba za a gane shi ba sai me yanzu Dawud da yake mulki yanzu menene matsalar sa to sai a rinka faɗa babu wata matsala ai komai yana tafiya ne to Allah sai ya turo wani mala'ika wanda ya zo a sifar mutum kamar a cikin talakawa ɗin haka shikenan annabi Dawud alaihi salatu wassalam a cikin wanda yake tambaya sai tambayi wannan mala'ikan bai san mala'ika ba sai ce a mulkin Dawud ai yana da kyau ba ya zama aibi in ma akwai aibi kawai a guda ɗaya ne shine yana ciyar da iyalansa da dukiyar baitul mali to shine in akwai wani abu to wannan ne kawai matsalarsa sai ta kuka ita kuka akan cewa kenan yana ɗaukar dukiyar duk da cewa ba wai laifi ba ne tunda aiki yake na al'umma kuma shi yana daga cikin abin da ba a hana shi ba to amma dai sai ga kamar abin ya zama kamar kashi a gare shi cewa kenan bai da wata sana'a da yake yi sai dai ya ɗauki dukiyar baitul mali ya ciyar da iyalansa da wanda suke tare da shi shine sai ya rasu ubangiji ya ce Allah ina roƙonka Allah ka hore min wani abu da zan samu sana'a din shine sai Allah ya koran masa da ainihin karfe din wa alanna lahu hadithin jan sai ya zama yana iya sarrafa karfe duk yadda yake so kuma ba tare da ya narka karfin da wuta ko wani abu ba sai zama yana yin sirke idan yin sirke din sai ya kai kasuwa a sayar idan aka sayar kudin ma yakan fi abincin gidansa kusan kowane rana yakan iya yin sirke kamar guda daya haka ko ma fi wani lokaci idan aka sayar kudin zai sayar da gidansa sauran da suka saura sai sa su a baitul mali to wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa yake faɗa cewa nan wa'alanna lahu hadith mun ainihin sauke masa karfi yana iya sarrafa shi yadda yake so waka wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi Dawud alaihi salatu wassalam mu kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci mu'jizozin da Allah ya ba wa annabawa da suka gabata to sai kaga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu irin wannan mu'jiza ya zama karama ga al'ummar annabi ya zama cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saboda wannan abu sai zama a duniya yanzu babu al'umman da take sarrafa karfi irin al'umman nan wanda duk da cewa mun same shi ne ta karama albarkar mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama mun muna amfani da wutan amma dai karfe ba abinda ba a yi da shi ana iya narka shi duk abinda ake so sai yi sai ga dukkan abinda muke rayuwa da shi narke-narken karfe ne to kaga mun ma wa'alanna lahul hadida Allah ya sauke mana ya narka mana karfe muna yin yadda muke so da shi wannan kuma mun samu ne alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alanna lahu hadith aliman sabiratin wa qaddar fi sar wa aliman wa qulna har yanzu sai muka gaya wa shi annabi Dawuda muka ce masa aliman sabiratin tunda mun baka sana'a na horar da karfe din to ka ringa yin wato sulke shine sabiqat wato riguna na sulke ka ringa yin su wanda zai zanto kamar sana'a a gare ka kenan wa qaddar fi sarf kuma ka gargaje shi sulhan kai shi bisa tsari yadda kar ramukan sulhan su zama sun yi fadi da yawa yadda in aka sa kifiya aka harbo zai iya shiga ramin sulhan kuma kar yayi matsin da sarkahuwarsa zai yi wani irin kala daban ba na kai kokari ka gargaje shi wajen tsarawa din yadda za ka yi shi wannan sarki din duka Allah ya ce sai muka gaya maka saka wa qaddir fi sab wa amalu saliha sannan kuma muka gaya wa alu dawuda da kuma shi annabi dawuda mana ahalansa da shi din muka ce musu wa amalu saliha ku aikata aiki mai kyau to anan ma za mu fahimci cewa abinda Allah yake nema ga ɗan adam kar ya shagala da sana'arsa ya bara ibada ya kamata duk abinda zai yi na sana'arsa to ibadarsa tana gaba a kan sana'arsa ya zama sana'ar bin ibadarsa take yi ba yana barin ibadarsa yana bin sana'arsa ba kaga Allah tabaraka wataala da ya saba wa annabi dawuda sana'ar da zai yi ya ce masa ga yadda za a yi ya samu hanyar da zai rayu babu wata matsala amma al'imal muka ce masa wa amalu saliha ma'ana da kai da iyalanka da jama'anka tare da kai to ku aikata aiki mai kyau shi yasa yanzu kafirin duniya sun fi mu ci gaba wajen sarrafa abubuwa da sana'a a duniya tunda yanzu komi a hannunsu yake kana da kuɗi ba ka da kuɗi sai yadda su kai da kuɗinka sai ka je layi banki ka wuri ka sha rana kuɗinka ne a ce ma babu sabis a ce ma a kaza bai yi daidai ba sai ka gyara sai ka tafi kotu ka yi affidavit ka yi kaza sai ka yi linkin kaza amma duka dukiyarka ce amma tana hannunsu saboda iya sana'a da sanin sana'a da suka sani a rayuwar duniya sai zama abin da ka mallaka ma a cikin hannunsu yake to za ka ga kowace irin sana'a a hannun wanda suke mutanen duniya a hannunsu wannan abin yake dole sai an bi su a samu abin da za a yi na duniya din to ba laifi ba ne mutum ya bi ya koya muddin bai saba da addini ba to amma ga irin abin da Allah ya ga annabi ya wuya da mutanensa mabiyansa ya ce wa amalu saliha a sai kaga kenan ka yi kokari ka shagala da addini kar ka bar addininka don duniyarka to idan ka yi haka ka zama kaman kafirai din kenan su daman karatunmu na baya ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum ala lakirati mughafilun su daman duniya kam ta su duk abinda za ka yi ba za ka iso su ba kuma ba za ka san abinda suka sani ba kuma duk abinda ya gagare su ma shine abin mamaki a duniya saboda zama Allah ya ce mana sun san duniya to amma kai musulmi abinda ake neman ka ka rike addini kaga kenan in ba ka rike addini ba daman duniyar sun fi ka sanin ta kai kuma addini ba ka rike ba sai kaga baka da riba kenan zaka musulmi babbar ribarsa a rayuwarsa shine addininsa in ya rike addininsa ya lura da addininsa to nan ne ya yi gaba da su su din su zo su wahala su kera ma komai na jin daɗin rayuwar duniya kai kana tare da addini a cikin sauki kuma ka samu abun ka fi su morama to kaga nan ka yi amfani da abin da addini ya faɗa wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir inni inji Allah basirun mai gani ne bima ta'maluna da abinda ainihin kuke aikatawa duka ko suke zan saka muku da abinda kuka aikata in mai kyau ne ko mara kyau ga in musulmi yayi sana'a ya bi addini zai samu sakayya mai kyau idan ko yayi sana'a irin na kafirai ma'ana bai bi addini ba ya bi su to nan ma zai ga sakaya da Allah da masa
wa li sulayman ar-rim quduhu ma ja'ru wa rawahu ajar fa dallalahu ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير.
ولسليمان الريح قلوب عشر ورواه عشر وأخذنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير. Bayan Allah ya magana annabi Dawud alayhi salatu wassalam da irin yadda ya bashi sana'a din da kuma irin umurni da ya bashi da shi da ainihin mutanensa gaba daya, sai ya dauko na ɗansa annabi Sulaiman ya ce wani Sulaiman wuri shi kuma abinda muka sakkare wa annabi Sulaiman mana sakkarna li Sulaiman ar-riha mun hore wa annabi Sulaiman shi kuma iska muka kore masa wadda guduwa sharun wa rawahu sharun tafiyanta a lokacin da maraice da safi misali fitanta da safi idan za ta tashi ga shi annabi Sulaiman da jama'arsa da safe to zuwa kafin yamma tana iya yin tafiyan wata take yi iska tafiyan wata take warawa shar sannan kuma tafiyanta daga zawali ma da yamman zuwa faduwar rana tana tafiyar wata guda ne. Wannan mun horarwa annabi Sulaiman wannan shi Allah ya bashi iska wanda zai zo a jera abun zama da shi da jama'arsa da dukkan aljanu sai su zauna sai iska ta dauke su ta tafi da su inda ta za su je. To wannan yana daga cikin abin da Allah ya horewa annabi Sulaiman. To kaga a nan ma in ka duba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su wannan ba ma annabi ba, al'ummar sa ma Allah ya ba su, saboda za ka ga jirgi ya zama kaman gari ne kaman gida ne, ba abin da ba a samu a cikin jirgi na abin da kake bukata za ka samu hatta bayan gida akwai a cikin jirgi. Kuma za ku zauna ne a zaune ku kimsa za a tashi a ce muku kowa gyara zama sai a tada jirgin a tafi a cikin iska a tafi kaga ba ma tafiyan wata ba. Yanzu idan za a tafi Saudiya daga yanzu awa da zai fi awa hudu da ɗan kaɗan ba daga Gombe nan za ka tafi har Makka, kaga iska ne kuma zai ɗauke ka ya tafi da kai. Kaga na wannan duka irin waɗansu mu'ujizozi da Allah ya ba wa annabawan da suka gabata to gwanjon mu'ujizar aka ringa yinta wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yanzu ita samu irin jirgi irin Concord sai ga tafiyan da zai yi wane wata biyu wane wata uku a cikin yan awowi zai yi shi, haka duka wannan an ba wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da sai annabawa ake ba su irin wannan wani Sulaiman rai guduwa sharun warawa shar wa atanna lahu aynal qadr sannan mun narkar masa shi ma ainihin wato asalin kaman tagulla ruwan tagulla wanda muke narkar masa yayi duk abin da yake so. Tagullan kaga tana tafiya kamar tafiyar ruwa, to da ita ne yake amfani wajen yin waɗansu abubuwa da yake so ya yi. Yana daga cikin abin da Allah ya bawa annabi Sulaiman tunda yana tare da mutane yana tare da aljanu. To wannan duk abin da za a sarrafa su suke masa. Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih, a cikin aljanu akwai wanda suke ma annabi Sulaiman din aiki suna masa hidima duk abin da yake so za su masa hidima. Idan mun duba lokacin da Bilkisu sarauniyan nan wanda take Saba za ta zo da hadiya da ta ba wa mutanenta su yi wa a kawo annabi Sulaiman, ya ga menene za a kawo saboda ya nuna mata mulki mel kusan 27 aka sa aka sa abunda za su kawo din abunda za su kawo na kyauta din na dinariya shi aka yi dade kusan mil 27 a garin daga sun zo su gama abunda za su kawo din shine abunda za a taka kaga wannan duka aiki ne na mulki wanda Allah ya bawa Annabi Sulaiman wanda kuma aljanu suke masa irin wannan ruwa wa min aljinni man ya'malu bayni yadayhi bi izni rabbih kuma suna yin wannan ne bisa umurnin Allah tabaraka ta'ala shi ya tilasta su wayannan aljanu suke wa Annabi Sulaiman aiki Allah ya ce wa man yuzib ko yuzni wa man yuzib minhum an amrina dukkan wanda ya karkace minhum daga cikin aljanun al'amrina gabar umurninmu bai biyayya ga Annabi Sulaiman ba to Allah ya ce muzikku min azabin sa'ir za mu dantana masa azaba wacce take mai huruwa ita ce wutar lahira wutar jahannama za mu dantana masa kaga kenan Allah tabaraka ta'ala ne ya umurce su kuma dole su maza in ba su yi ba kuma azaba zai biyo
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الْغَافِيَاتِ إِيمَانُهُ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا فَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ
وما أسمع لهم ما سنتي باتن دي لا يرم ما الله زي تنسي نامس عذاب با سوسو مالا سو الجنودين تم على الدنيا الله يا وكل تملاك كندا زاس زود أبن بوكا دك الجنين بي 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 يا لأنب سليمان با زاس دكيش بوانا موتا بلالي يا كون أبن بوكا ودا زاتا قونا الجنين سيتا قوناش saboda tsananin dole su bi ya ga Annabi Sulaiman Allah tabaraka ta'ala yace ya'maluna lahu ma yasha suna masa aiki su waɗannan aljanun dangane da abin da duk Annabi Sulaiman yake so duk abin da yake so suna masa min mahariba daga ainihin nau'in jinnai masu tsayi mahari wato jinnai wanda suke abniya murtafi'a wanda suke madaukaka gini mai tsayi sosai suna masa irin wannan gine-ginen idan yana da bukata shi yasa wasu malamai ma suka ce shi yasa ake cewa masallaci mihrab ma'ana gini wanda yake mai tsawo sosai ake ce masa mihrab to ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila sannan a cikin irin nau'in aikin da suke masa suna masa wato hotuna na zanen hotunan da duk yake so ko na waɗansu bayan Allah da suka gabata ko na waɗansu dabbobi ko na waɗansu abubuwa malamai sun ce shi a lokacinsa ba a hana yin ƙaton hoto irin wadda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzo Allah ake maganar cewa ba a so a yi ƙaton hoto da yake ɗauke da hannaye ƙafafu kaza hadisai akwai wanda suka nuna haramcin haka akwai kuma wanda suka yi sassauci akan abin da ya shafi abin nan yin hoto to shi a zamaninsa babu wannan magana ne to suka yi masa hotuna duk wanda yake so sai a masa wata matsila wajifanin ko sannan kuma suna masa ainihin wato kamar manya-manyan wato kamar wannan manya-manyan akusa haka kan jawari wanda suke kamar abun da ya shafi masu gudana kamar tafki haka wanda suke manya wanda suke wannan akusa din suna masa manya-manyan akusa wadda kamar mutum goma ha mutum dubu ma za su iya zama su ci abinci a kan wannan akusa ɗin manya-manya suna masa irin wannan saboda wadda za a ci abinci wa ƙudurin rasiyatin sannan kuma suna masa cikin abubuwan da suke masa suna masa manya-manyan tukane wadda suke kafaffu wato tukunya ce wacce take ba daga ta ake ba tana buɗe ne wanda ma wani lokaci sai an sa mata kuranga za a hau a je inda bakin tukunyan yake saboda abin da za a dafa na abinci ba a iya gusar da ita wannan duk aljanu suna yi wa annabi Sulaiman irin wannan ayyuka suna zuwa cikin manyan koguna su yi nitso su fito masa da arzuzzuka da suke cikin ruwa duka wannan Allah ya tilasta wa'annan aljanu su ringa yi wa annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah ya ce wa qulna sannan muka ce i'malu ala daud shukra ya ku mutanen annabi dauda tunda shi annabi Sulaiman yana daga cikin family kenan tunda da yake ga annabi dauda shi yasa Allah ya ce i'malu ya i'malu ala dauda ku mutanen annabi dauda Allah yana umurtan ku da ku nuna godiya ga Allah ku aikata godiya da irin da nuna biyayya ga Allah tabaraka ta'ala akan abun da ya ba ku na wa'annan ni'imomi to kaga nan ma duka kamar na annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah yana in ya baka ni'ima to yana so ka dawo zuwa gare shi ka gane cewa shi ya baka wannan ni'imar don haka ka gode masa kai biyayya kenan zuwa gare shi himalu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur amma Allah ya ce kadan ne daga cikin bayinsa wanda suke gode masa bisa ni'imar da Allah ya musu kadan ne daga cikin wanda suke gode wa Allah bisa ni'imar da ya musu to ana son mutum ya zanto daga cikin masu godiya ne saboda duk ni'imar da Allah ya ma idan baka gode ba to ka mutunce kenan wa ni'imar da Allah ya ma amma in ka gode to Allah sai ya kara ma wannan ni'ima din Allah ta mu da cikin masu godiya Allah mu gode bisa ni'imomin da kaba
amma rabaina alayhil mawt wa dallahu ala mawtihi illa da
لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في النبي داود ياي رايوا يا رايو كسن شكرا ستين دبقى الدنيا سننكما يا سام النبتا تم بيوت شكرا mulki kenan da ya gada da mulki da Allah ya bashi bai wuce dan shekara 17 ba Allah ya bashi mulki shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to yana daga cikin shine kuma wanda yayi amfani wajen gina Baitul Maqdis yayi shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to an ce lokacin da ya gina ya yi ibada da yawa na gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya yi masa an ce ya yanka shanu sun kai kamar 1000 ya yanka kananan dabbobi kusan kamar 120 ya yi yanka saboda gode wa Allah bisa ainihin ni'imar da Allah ya yi masa kuma yayi addu'o'i da yawa akan duk wanda suka shiga wannan wajen ibada akan Allah ya biya musu ba ba kar wani ya shiga wajen da niyan yana da wata bukata Allah bai biya masa ba yayi ta roƙon cewa duk wanda ya shiga wannan wajen yana da zunubi to kar ya fita face Allah sai ya gafarta masa zunubinsa yayi ta addu'o'i da yawa to sai zanto yana ibada a wannan masallaci na Baitul Maqdis ne har lokacin da mutuwa ta zo masa shi annabi Sulaiman sai Allah yake cewa falamma qadaina alayhi al-mauta yayin da muka hukunta ainihin azali na rasuwar da shi annabi Sulaiman sai ya zama ya kasance yana tsaye ne akan sandarsa sai da shekara yana tsaye akan sandarsa dukkan aljanu da mutane su sun dauka yana cikin ibadar ne ba su gane haka ba kuma daman kafin rasuwarsa ta zo yayi addu'a ya roki Allah yace Allah wayannan aljanu suna da awan sun san gaibu to Allah ka koyi musu mutuwa na kasu san mana na rasu saboda me yasa saboda sauran al'umma su sani cewa aljanu ƙarya suke su san gaibu ba saboda ya isar da wannan sakon a zamanin sa to kuma hakan aka yi yana cikin sandarsa yana kire ita ya rasu din dubba su ba falamma qadaina alayhi mauta ma dallahum ala mautihi ba abun da ya shiryar da su su aljanu din da suke da awan cewa sun san gaibu ba abun da ya shiryar da su akan mutuwar ta sa illa da dabbatul ardi ta kullu min zata sai dai wata halitta wacce take tana cin ainihin sandar ta sa da ya dogara da ita shine ma'ana wannan abun gara gara ita ce ta shiryarwa aljanun da mutanen suka gane cewa ma annabi Sulaiman Allah ya karbi rayuwarsa illa da dabbatul ardi ta'kulu min sata falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghayba ma labisu fi al'adab almuhin falamma kharra ya'inda yatuma ya fadi tabbacin cewa ya rasu din to tabayyanat aljinnu a wannan lokacin ne aljanu ya bayyana gare su annahum law kanu ya'lamuna al-ghaiba cewa sai da sun san gaibu din da malabi su fi al-azabi muhin da zauna a cikin azaba ma'abuciya wato gulakanci ta tilastin dole su yi aiki ba da ba su zauna a kai suna ta yin aiki ba sai ya rasu kaga kenan ya tabbata ba su san ma gaibu din ba kaga addu'ar da yayi Allah ya amsa masa kenan
laqad kana lisabain في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا بلة طيبة ورب غفور
لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ballatun tayyiba wa rabbun ghafur wannan kuma ayan tana magana akan mutanen sabau sune ta inda bilkisu kenan sarauniyar sarauniya bilkisu nan da ake fadi wanda ta zamani da shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sanan ne inda ta zauna ta yi mulkin ta to wannan yankin Allah tabaraka wataala yake cewa da karkana li sabain fi masakinihim waya da karkana ayatu hakika akwai aya fa ta tabbata li sabain ga mutanen sababu fi masakinihim a wajen mazaunan su a inda suke akwai aya saboda ita wannan kasa ta sababun nan tana a yankin Yaman ne to anan bisa ikon Allah sai ya sa akwai jannatani wato akwai gonakai guda biyu an yaminin wa shimal ta bangaren dama da kuma ta bangaren hagu duka akwai kaman wannan gonakai wurare masu ni'ima a wannan waje din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka ce musu kulumin rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku wannan ni'ima da muka muku saboda waje ne mai ni'ima sosai duk abin da ake so na kayan marmari na jin daɗi akwai shi a wannan waje din Allah ya musu wannan ni'ima to da ya musu wannan ni'ima Allah ya ce sai muka ce washkuru lahu ku gode wa Allah ala ma razaqakum minan ni'amati minan ni'mati dangane da abin da Allah ya azurta ku na ni'ima fi ardi sama a wannan kasa ta saba Allah ya muku ni'ima to ku gode wa Allah bisa ni'man da ya muku baldatun tayyibatun saboda gari ne wanda yake mai daɗin zama mai ni'ima sosai a garin ba maciji babu ainihin sauro, babu kuda, babu kudin cizo, babu kunama, babu maciziya, babu komai, duk wani abu da zai cutar da dan adam na wani kwaro ko wani abu, Allah bai shi a wajen ba, saboda ni'iman da Allah yayi wa waɗannan abubuwan. Hatta ko kai bako ne ka taho daga garinku akwai kwarkwata ko wani abu, kana shiga garin zai mutu, saboda ni'iman da yake cikin wannan garin zai sa ƙanshin da waɗansu abubuwa dole shi wannan kwaron sai ya mutu, saboda ni'imar da Allah ya yi wannan wajen. Allah ya ce to akwai aya ba, akwai abun izina a kan wannan gari a wannan wuri, abun da ya kamata mutanen garin su yi, to washkuru lahu, su gode wa Ubangijin nan da ya musu wannan ni'ima. Kaga duk wannan karatun yana nuna mana cewa shi ɗan adam idan Allah ya yi masa ni'ima, abinda Allah yake nema ka gane abinda ni'iman nan ka same ta ne daga wajensa, to abinda za ka saka shi ne ka gode masa, godiyar kuma shi ne ka yi biyayya, ka bi Allah tabaraka ta'ala. Washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbul ghafur, kuma Ubangijin da ya yi wannan ni'ima ɗin idan aka gode masa mai gafara ne, zai ainihin ko da an saba masa zai ainihin yi gafara. Suna da rabbun ghafurun ga baldatun tayyiba, duk Allah ya musu ni'ima, to me ya saura washkuru lahu, su gode masa.
فعرفوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبتلأهم بجنتين جنتين ذات أكل خمر وعدل وشيء من سدر قليل.
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذات يقل خمس وأصل وشيء من سدر قليل. الله تبارك وتعالى تتو من يسجود والله الله يمس مئما بسجود با. فأعرضوا معنى تسك كود كي قبر قول والله بسانيما الله يمس بسجود با. فأرسلنا عليهم سيد العرب الله تسيمك أيك مسو wani magudanan ruwa na dam wanda ake ce masa sailal arim, kamar wani dam wanda asali a nan yankin nasu akwai wani dam da suke da shi babba, sannan suke samun ruwa da yake zuwa ya shayar da su waɗannan ni'imomin garin na gonakan da sauransu. To suna da ƙofofi kamar guda uku da suke yi, akwai ƙofar sama, idan ruwan ya yi yawa sai a buɗe ƙofar sama a ringa amfani da shi, idan ya yi ƙasa kaɗan sai a buɗe ƙofa ta tsakiya a cika amfani da shi, idan ya ƙara ƙasa akwai ƙofar ƙasa sai a sake sakewa a ringa amfani da shi kafin nan kuma ruwa ya sake dawowa. To da haka suke gudanar da abubuwan. To wannan kogin, wannan dam ɗin yana cike da ruwan, sai muka sake musu shi in ji Allah tun da ba su gode mana ni'imar da muka musu ba. Fa'arsalna alaihim sayyidal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn, sai muka musanya musu da wannan gonakan nasu, da wata gona a sababin wannan gonakan nasu, sai muka musanya musu tsarin gona din. Da gona ce ko gonakai ne masu ni'imomi da suke ba su ƴaƴan itatuwa masu daɗi, komai dai a cikin ni'ima. To da suka butulce ɗin sai ya zama gonakan da aka sake ba su su ne wanda suke zabatai okulin, wato wanda suke da abinci wanda yake hamɗin, wanda yake mai hamami, ko kuma wanda yake da wato bauri murrin bashi, wanda yake mai bauri ga ainihin hamami ga bauri, abin ƴaƴan itatuwan suka zama haka, aka canza musu. Wa aslin suka zama duka kaman ƴaƴan itatuwa ne irin kaman goruba haka, wanda dai abin wahala ba abu mai daɗi ba. To haka suka zama. Wa shay'in min sidrin suka zama wani irin yanki ne irin na magarya wanda take ita ma ba mai daɗi ba, sannan kuma ƙalilin wadda take ƴar kaɗan ƴan magariyan ma jifa-jifa za a dame su, sai tarin kamar goruba-goruba, sai kuma abubuwa masu bauri, haka kawai gonakan duk aka mayar musu da shi, wanda da kuma cikin nima suke. Amma me ya jawo musu wannan? Rashin godewa Allah, rashin bin Allah tabaraka ta'ala. A sai kaga irin waɗansu wahalhalu da al'umma suke samu, akwai ƙarancin komawa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala. Idan muka yi ƙoƙari muka ƙara komawa zuwa ga Allah, to Allah sai ya ji tausayin mu, ya tabbatar mana da ni'imomi, mu samu sauƙin rayuwa. Allah ba mu fitin komawa.
Zalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illa al-kafur.
Zalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illa al-kafur. Zalika Allah ya ce kaga wannan canji da muka musu daga ni'imomi na kayan marmari da komai muka canza shi ya koma irin waɗannan abubuwa marasa daɗi masu bauri masu ɗaci su ma jiba-jiba. Jazainahum mun saka musu ne bima kafaru da abinda suka kafirce suka butulce ba su bi ni'imar da muka musu ba, ba su gode wa Allah akan ni'imar da muka musu ba. Wa hal yujaza yanzu akwai wanda za a yi masa sakayya da irin wannan sakayyar? Ai babu wanda za a masa illa al-kafur, sai wanda ya kafirce butulce wa ni'ima shi zai samu irin wannan sakayya.
بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى دائرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى زاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. Allah tabaraka wata'ala yake faɗa cewa kafin mu canza musu wannan ni'imomi da irin abun da suka gani na akasin wannan ni'ima din, wanda Allah bainahu ai mun sanya tsakanin su su mutanen Saba'u din da Yaman, da mun ce Saba'u nan ne aka samu wa'annan jannatai ne gonakai din, to tsakanin Saba'u da wannan gari din na Saba'u din da yake a Yaman din, wa bainal qura allati barakna fiha muka sanya shi tsakanin sa da alqaryatai wanda muka yi albarka a tsakanin su, sai zama daga su din da wata alqarya da za ta zo kusa da su ita ma sai muka albarkace ta, sai zama duk mutanen yankin wajen in sun taso ko guzuri ba sa nema ba sa yin komai, saboda sun san in sun taso inda suke kusa da su ma suna da nima. Babu bukatar za ka tanadi ruwa ko za ka tanadi abinci a za ka yi tafiya, duk ba ruwanka da wannan, da mun musu wannan nima. Wanda Allah bainahu wa bainal qura allati barakna fiha da alqaryar da muka yi albarka ita ma a cikinta muka ba ta ruwa muka ba ta bishiyoyi, ita ce Sham, ma'ana Sham kenan Allah yake magana a nan, shine qura allati barakna fiha. Ita wannan Saba'u din da kuma ita Sham sai zama tsakanin su babu nisa, kuma ko ina akwai ni'ima in mutum zai tafi ma hankalin sa kwance bai da tanadin wani abu. Muka zanto quran akwai quran zahiratan, wato ita alqarya ce mabayyaniya mai sadarwa tsakanin Yaman da Sham din, babu wani abu da mutum zai bukata. Wa qaddarna fiha as-sayr muka kuma gwargwaje tafiya a tsakanin wa'annan alqaryatu din, mutum zai iya tafiya ya kwana a hanya hankalinsa a kwance babu wani abu wanda zai dame shi, har muke ce musu siru fiha layaliya wa ayyaman aminina, ku zanto ku rinka tafiya a cikin tsakanin wa'annan alqaryatai a cikin dare ko a wuni alhalin ku kuna amtattu babu abin da zai dame ku. La takhafuna fi laylin wala fi nahar, ba za ku ji tsoro da rana ba da dare ba, ba za ku ji tsoro da rana ba, dukkan wannan ai nau'in ni'ima ne. a ce mutum wurinka yana da kyau, kusa da kai yana da kyau, za ka je ko yaushe hankalinka kwance, babu rike wani abu, komi za ka samu. Kaga haka Allah fa yace ya musu kafin su gurtsuce din asiru fi alayaliya wa ayyamana min wa qalu ربنا
فقالوا ربنا باعد بين أكثرنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث فرزقناهم كلهم الزق إن في ذلك لآيات لكل تدبير شكور
وقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور الله ya cigaba da bayani ga mutanen sabaun nan dangane da irin ni'imar da ya musu ga abin da muka faɗa din Allah ya ce bayan nan da suka ga ni'imar tayi ni'ima ko ba su gode wa Allah ba sai suka ce rabbana ya ubangijinmu wai ba'id baina asfirina muna so ka dan nesa da tsakanin garuruwan nan Allah muna so irin wai kamar ni mun ta musu yawa sosai irin a dan samu wai saboda a samu ai harkar kasuwanci a samu abu da za a samu amma tun da gashi garuruwan suna kusa da kusa ai kaga babu harkar walwalar kasuwanci kenan a tsakani ba abu da za a samu kowa yana cikin ni'ima kowa yana cikin jin dadi sai suka ce wai bayan bayyana asfirina Allah muna so ka dan nesa tar mana tsakanin tabi'atiyan yadda za a dan samu wasu abubuwa su shigo suka yi wannan suka nema bayan bayyana asfirina wa zalamu anfusahum Allah ya ce ba mu kiba mu musu yadda suke so amma sun riga sun zalunci kawunan su ba su gode wa ni'imar da muka musu ba wa zalamu anfusahum fa ja'alnahum ahadith sai muka sanya su suka zama kamar abun hira abun tadi ya zama an san su da da ni'ima yanzu kuma wuri ya lalace duk abunda ka zo wajen inda ka san yadda yake da in ka zo sai dai kai kuka saboda tausayi wajen babu alamar ci gaba babu walwala babu komai sai zama abun hira ne a ga cewa da ga inda ya wurin yake ga irin ci gaban da ake da shi da a wajen fa Allahu mu'ahadi wa mazzaqnahum kullam mazzaqin Allah ya ce sai muka yayyanke su muka rarraba su garuruwan iyakar rarrabewa tunda sun nema haka aka yi musu aka rarrabe aka ciccire nemomin gaba daya inna fi zalika ayat kai akwai aya abun lura fa a cikin wannan abun da ya faru ga mutanen sabaun nan in mutun yi amma ga wane ne ayoyin suke amfana li kulli sabbin shakur da dukkan mutum mai yawan hakuri wanda baya saba wa Allah shine in yayi tunani zai gane cewa lalle akwai abun izina akwai abun lura a cikin abun da ya faru na a take nan ya kamata mutum yayi tunani idan Allah ya masa ni'ima to ya kokari ya bi Allah baya mutuncewa Allah tabaraka ta'ala kuma aya ce ga shakurin wanda yake mai godewa akan ni'ima shine wanda zai izina akan wannan
وَلَقَدْ سَبَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ أَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلَقَدْ سَبَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ أَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الله يقول وَلَقَدْ سَبَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ أَنَّهُ وَلَقَدْ حَقِيقَ إِبْلِيسُ الشَّيْطَانُ sadaqa yayi gaskiya alaihim akan su su waɗannan kafirai na sabahu gaskiyar da yayi na zannahu zatonsa cewa zai batar da la'ubbiyannahum ajma'in ma'ana zan ubangiji zan batar da bayinka gaba ɗayansu haka shaɗan ya faɗa lokacin yake cewa zai zo ta وعلى مالهم وعلى شمائلهم ولا تجد أكثرهم من الشاكرين هم ذلك كوتا إنا ذي بيو يرنغ ساو متاني وسواسي يرنغ ساو مسعبو واندا ذا سمان تادى الله تبارك وتعالى حتى شيطان يا الأولي ذي يوا أم أدم كو لو كو ما يسي لأقوم ينهم وأدمهم ذن بطل تسو دوكا سوغا بعدها الله يتو أنا كم أكم متانا سبعو walaqad sadaqa alayhim iblis zannahu, hakika shaytan yayi gaskiya akan zatonsa. Ga irin imomin da Allah ya musu, amma kuma ga abin da suke wa Allah tabaraka taala, kan ce ne ya fatar da su. To shine abin da Allah yake fada anan, amma daman Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya shi shaytan din shi cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayanka wanda suke sun tsarkake zukatan su, sun yi abu dan Allah, sun bi Allah, to su ne wanda ban da iko akan su. Shi ma shaytan ya san bai da ruwa akan su. To anan mutanen sabau da suke wannan, to zatan shaytan ya gaskata kenan, ya fatar da su. Allah ya ce fariqan minal mu'minin, illa fariqan minal mu'minin, sai dai wa'ansu daga cikin waɗannan wanda suke mu'minai, su kan ba su bi shaytan ba. Duk wanda suka yi imani suka bi Allah, to su ba su shaytan ba, kaga su ba sa cikin abinda shaytan yayi gaskiya a cikin zatan sa kenan. Illa fariqan minal mu'minin,
wa ma kana lahu 'alayhim min سلطان إلا لنال الغي يتبه بلا كرم من هو منها في شك إلا لنال الغي يؤمن بلا كرم من هو منها في شك فربك على كل شيء حبيب.
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana lahu alaihim min sulthanin, shi shaytan kan ai bai da wani iko, wani dama akan wanda suka yi imani. Idan dai wanda suka yi imani ne suka bi Allah, daga annabawa ne, manzanni ne, mu'minai bayan Allah, to su shaytan bai da iko akan su wani yasa ya fatar da su. Musamman su Allah ya riga ya kare su, ya kiyaye su. Sai da man kamar mu'minan ne, wani lokaci mu'mini wani abu dan zabe ya aikata wani abun nan, shaytan yana gani kamar ya samu maza, sai dawo tuba, to sai ce dan ya tabbatar ko bai samu komai ba. To haka Allah tabaraka ta'ala ya ce su wanda suka imani kam, suka bi Allah, suka imani da manzanni, to su kam bai da wani hujja akan su. Illa lina'lama, Allah ya ce ai abun da yasa muka yi wannan jarrabawa mun yi ne saboda mu sani, sani na bayyane, da mun sani, amma mu sanar da kowa ya sani cewa su wane ne man yu'minu bil akhirati, su wane ne suka imani da lahira, mimman huwa minha fi shakk, da kuma wanda suke cikin kokonto akan abun da ya shafi lahira din. Wannan Allah yakan yi wannan jarrabobin ne don ya tabbatar, ya gane wane ne zai bi, wane ne ba zai bi ba. Amma Allah ya riga ya sani, yakan yi don ya fitar, ya bayyana, kowa ma ya gani. Shi yasa Allah yake haka, wa rabbuka, ubangijinka ya Rasulullah, hafizun, shi mai kiyayewa ne, ala kulli shay'in, bisa dukkan komai yana bibiyarsa.
قل ادخلوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
قل ادخلوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Allah tabaraka wa ta'ala yace ul kaga musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama ga ya kafiran makkan nan, kace musu ul ladina za'amtum, ku kira waɗannan mana wanda kuke riyawa cewa su abun bauta ne, su ne gumakan nan, ku kira su mana wanda su kuke riyawa abun bauta ne min dunillahi, ko ma bayan Allah, ku kira su mana, liyan fa'ukum bi za'amikum, su amfane ku kamar yadda kuke riyawa, ku kira su ko za su yi amfani da ku akan wani abu. Allah madaukin sarki sai ya faɗi a cikin su waɗannan kafiran Makka da gumakan da suke bautawa, sai ya ce ai la yamlikuna mithqala dharratin, su waɗannan gumakan da kuke bauta musu ai ba su mallaki misalin ƙwayar zarra ba wajen su amfane ku akan wani abu na alkhairi ko ku su cutar da ku akan wani abu na sharri ba su da ikon yin wannan la yakuna misqala dharratin fi samawati wala fil ard a cikin sammai ko a cikin ƙasai ba su da ikon komai ba za su yi amfanan kowa da komai ba وما لهم فيه ما من شرك وما لهم من شرك باسو دوني ابو تاريا باسو دوني ابوكين تاريا بكذن سي لهم غريس وفيه ما أتكنسو وما له منهم من ظهير وما له من ظهير ونمي تيمكو وما له بكذن سي غريس وتعالى منهم بقوات أنم أبو كانان تاريا بزاسو تيمكيش لكوه با ba za su amfane shi da komai ba ba za su iya cutar da shi da komai ba to me yasa kuke bauta musu Allah yana da cikin kafir a kan wani alhamdulillah abinda mun faɗa daidai Allah ba mu ladanta abinda muka kuskure Allah shi zafar sa mana Allah sa mu da cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata Allah biya mu buƙatu mu zahirin wa batinan marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya ba su lafiya Allah kara musu kowa da sanata da alkhairi Allah ya karbe shi ya taimake shi a sanar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fata mana da tafiya mu da ya biya mu wanda suke hidimtawa a cikin wannan harka na da jikin su da basiran su da dukiyar su da komai nasu Allah ya hidimta musu Allah ya biya musu bukatun su wanda ya zo nan yake da wata damuwa Allah ya dauke masa wanda ya zo nan yake da wata bukata Allah ya biya masa sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وخاتم ما وبقي وخاتم لما سبق ناصر الحق بلا صلاة الى صلاتك المسلمين وعلى آله وصحبه وسلم آمين.